Gwamnatin jihar Plateau ta ce ta gano wata hanya babba na magance matsalar tsaro, ita ce shigar da al'umma duka a harkokin tsaro. Gwamnan jihar Plateau Simon Lalong ya ce bayan taron gwamnonin shiyar arewa ta tsakiyar Najeriya da suka gudanar a lafiya fadar jihar Nasarawa, sun gano cewa aiwatar da shirin ba masu ruwa da tsaki a yankuna hurumin tabbatar da tsaro da suka yi wa lakabin community policing zai taimaka gaya wajen ba kowa damar sa ido a harkar tsaro.
Ya kamata mu bada misali zaman lafiya. Kuma dalilin wannan meeting, wa'ensu wanda suke daji suna garkuwa da mutane sun fito sun ce to saboda wannan meeting mu fa mun ga abun da muke yi ba abu mai kyau bane, amma bari mu yi sulhu da gwamnati mu za mu bar wayannan abubuwan. Muka gaya musu nika kayan yakin da kuke da shi, idan mutum ya yaka ba kudi za mu ba shi ba, mun yarda za ku bar wannan abu amma za a koya muku wani sana'a. Ana kan tattaunawa za su koma don sun sai suna da yawa daji. Sai to duk da haka za mu ba da lokaci mu yi kokari mu nemi wayannan inda za a magance wannan abu.
A taron masu ruwa da tsaki da gwamnatin jihar Plateau ta kira kan batun tsaro a Laraban nan, gwamna Simon Lalong ya bayyana cewa gwamnati za ta farfado da ayyukan rundunar tsaron jihar ta Operation Rainbow da 'yan sintiri da 'yan sa kai masu ba da bayanan sirri da na'urar da ke fargar da hukumomi da zarar an samu alamun tashin hankali. Alhaji Ibrahim Yakubu Iro da ke zama daraktan kungiyar Fulani da ke hankorin zaman lafiya da adalci a Najeriya ya ce zaman tattaunawa da shigar da al'umma a harkokin tsaro zai taimaka wajen samar da zaman lafiya.
Dama a tarihin asasanta mutane daukan bindiga bai kawo solution akan rigima irin waɗannan abubuwa. Ana zonawa ne a teburi a sasanta. Yau in kika duba Zainab, tunda aka fara waɗannan rigingimu a Najeriya, yau Boko Haram tana da shekara nawa? An magance ta? Babu. So ni a tawa shawaran shine wallahi a zona da waɗannan mutane a tattauna da su a ji menene manufan su, me suke bukata.
To wani lokaci ma mutanen da kila za a ce ba a ganin su ne, ta yaya za a same su ko su kawo kansu har ai sulhu da su?
Irin waɗannan mutanen ai daga kauyuka suke, kuma a wurin suke rayuwa, suke tashi su yi waɗannan abubuwa. Idan aka je har kauye aka step in wannan guardian and counselor din, to in Allah ya yarda mun hada da malamai na addini muka shiga kauyuka ana wa'azi ana nemo waɗannan mutane ana zauna da su, to zai na tabbatar miki da izinin Allah da mu samu saukin waɗannan abubuwa.
Shugaban kungiyar matasan Aten na ƙasa Song Muru yace la'akari da karancin jami'an tsaro a ƙasa ya zama dole gwamnati ta hada kan al'umma don samar da tsaro.
Kwanaki baya muna da abin da ake kira Operation Rainbow a Plateau, ya je ya yi sanyi, akwai youth kuma da suna tafiya ba aikin yi. Idan gwamnatin za su tashi su yi wannan abu, muna goyon bayan su 100%.
A cewar Sheikh Abubakar Al-Fulatiyu, tilas ne jami'an tsaron Najeriya su jajirce bisa kan aikin su na tsaron lafiyar jama'a da dukiyoyinsu.
A harkokin akwai sake, kwanan nan muka sami labari a Damaturu headquarter na state, Boko Haram suka zo su mutum 30 amma wai suka yi fada da soja awa 4. Wannan magana hankali ba zai iya karba ba.
Shi ko Rabaran Stephen Fanya Baba yace ai hatara wajen yin ahuwa wa 'yan ta'adda.
Bai kamata a ce wai an kama mutane wai sun tuba sana'a sake su ba. Har ma akwai labarbaruwan lokaci ce ma kamar mama akan dauke su a cikin sojoji na Najeriya. To ayir wannan ana kan karfafa bala'i ne kawai a wannan kasan. In ba Ubangiji Allah kawai ya ji tosayin ba.
Taron na masu ruwa da tsaki dai ya duba yadda hukumomin tsaron gwamnati da suka hada da 'yan sanda, rundunar da ke wanzar da zaman lafiya ta Operation Safe Haven, Civil Defense da sauran sassan tsaro za su hada gwiwa da jama'a wajen tsaron rayukan jama'a da dukiyoyinsu a birni da karkaran jihar Plateau. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.